وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لحدي شافوا دقوة المحرم شكرة دبو دير دير حدود 40 دقو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوى مدينة wanda shine ya dace da 22 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin kitabu at-tafsir, babun da ke magana akan tafsir suratu Tauba. Fadin Allah ta'ala, saniyas naini izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yau zamu dora hadisi na 4600 da 66 a cikin sahihi al-Bukhari. Zamu kammala kissar da muka dauko ta bayani dangane da abin da ya faru na sabani da rashin jituwa a tsakanin Abdullahi ibn Abbas da kuma Abdullahi ibn Az-Zubair. Mun kawo hadisi na farko, yau zamu kawo hadisi na biyu sai mu shiga sabon wato babu. قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا؟ فقلت لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا وإن كان لابد، لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. يا كاو حديث محمد ابن عبيد ابن ميمون شيني مالم إمام البخاري أنا سيكما دقا مالم سا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني الكوفي daga Umar ibn Sa'id yace akhbarani ibn Abi Mulaika shine Abdullah yace mun shiga wajen Abdullahi ibn Abbas wata rana sai yace yanzu ba kwa mamakin ibn Zubair ala ta'jabuna min ibn Zubair ibn Abbas ne yake fada yace gashi yana wannan halifanci nasa a bisa wannan tsari kamar shi Abdullahi ibn Abbas yana inkari ko yana musanta wani yanayi ko wani tsari da shi Abdullahi ibn Zubair yake gudanar da halifancinsa. Yace amma duk da haka zan yi iya kokarina in yi wa kaina hisabi, zan yi iya kokarina in nema daga zuciyata in yi masa da'a da biyayya irin wacce ban yi wa Abubakar da Umar ba. Yanzu anan abin da nake so ku lura da wato ku lura da adalcin sahabbai da wato kokarin neman zaman lafiya, yana da ra'ayi na bamban tsakaninsa da shi halifa, tsakaninsa da shugabansa. Su ba su tarbiyyantu akan tarbiyyar tsinewa shugaba dan an samu sabanin fahimta ba, ko la'antan shugaba dan an samu sabanin fahimta ba. Shi yana ganin Abdullahi ibn Zubair ya mai da shi gefe duk da matsayinsa, duk da iliminsa, duk da shi cewa dangin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. Yace ku duba irin yadda yake tsara yake gudanar da wannan mulki ko wannan jagoranci nasa amma la utalibanna la uhasibanna nafsi lahu ma hasabtu hali abi bakr wala li umar ko kace la naqishanna ko anqushanna nafsi libn zubair zan taimaka masa zan kuma agaza masa akan mulkin sa taimakon shugaba akan gudanar da mulkin sa agaza masa taimakon al'umma ne gaba daya kokarin kariya shi da bata shi da sukan sa kuma sukan tafiyan ne ga baki dayanta kuma illata al'umma ne wanda wannan yana in siyasa ya kamata a ce sun fahimci wannan duk mutumin da Allah tabaraka wataala ya bashi mulki ya zama shine shugaba to hakuri ake da shi ko da dadi ko ba dadi kuma da mun haka rayuwar take yanzu ko mota ne direbobi suna da yawa zaka ga wani ya iya mota yana da nutsuwa a tukin sa wani kuma bai iya ba hakan dai ake hakuri ake shiga motar sa kuma yana nan dai yana ta jigilar yaje ya dawo yaje ya dawo yaje ya dawo to amma lamari na jagorancin mutane shi yana tattare da hadurra masu tarin yawa ne lokacin da kace zaka fito na fito da shugabanka ko ka yake shi ko ka sa a yake shi to zaka bada matsala ne ka hana tafiyar ka hana ruwa gudu ka hana yayi wa mutane aiki ka hana kaza ka hana kaza in zage zagen suka yi yawa soke soken suka yi yawa to shi ma sai frustration ma ya same shi sai ce an yi din tunda shi yake da mulki a hannun sa amma abi koda an samu bambancin jam'iyya koda an samu bambancin ra'ayi da fahimta to sai a hada kai sai a zo a yi wa al'umma aiki daga baya kuma an zo za a yi zabe sai kuma a dawo da adawa wanda Allah ya bashi rabo shikenan sai samu sai yayi nasara nan dai ga kikkiawan misali kin samu Abdullahi ibn Abbas ya kokanta dangane da halifanci da mulkin Abdullahi ibn Zubair amma alhamdulillah ya ce yayi alƙawari wallahi sai ya taimake shi kuma sai ya agaza masa yace duk da cewa da Abubakar da Umar sun fi cancantar in yi musu biyayya sama da shi Abdullahi ibn Zubair walau ma kana aula bi kulli khairin minhu sun fi shi alheri na'am daidai ne abinda Ibn Abbas ya faɗa dama ba za ka kwatanta Abubakar ba ba za ka kwatanta Umar da Ibn Zubair ba yace amma duk da haka na gaya wa raina in tunatar da raina in ce wannan halifa nawa Ibn Ammatin Nabi ne sallallahu alaihi wa sallama dan gidan gogon annabi ne ita ce Safiya binti Abdul Muttalib dan gidan Safiya ne binti Abdul Muttalib ma'ana in ya tuno zafin in ya ji radadin in idan ya ji ba dadi din sai ya gaya wa zuciyarsa wannan shugaban nawa fa dan gidan gogon annabi ne wannan sai ya sa sai ya yi sai hakura Ibn Ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gidan gogon annabi ne saboda dan gidan Safiya ne Safiya kuma yar gidan Abdul Muttalib ne wa Ibn Zubair hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baban shi Ibn Zubair hawari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato masu taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne bayani wa Ibn Abi Bakrin As-Siddiq kuma kamar dan gidan Abubakar ne saboda ga nana Asma'u binti Abi Bakar yar uwar nana Aisha tana auren Zubair bin al-Awwam sai ce wa ibn akhi Khadija kuma dan gidan dan uwan nana Khadija ne nana Khadija tana da dan uwa Ummul Mu'minina to kuma shi dan wato dan uwanta ne to kaga suna da alaka kenan wa ibn ukhti Aisha kuma dan gidan yar uwar Aisha Asma'u kenan an ce ibn akhi Khadija ne shine mai suna al-Awwam wa ibn ibnati Abi Bakar ita ce Asma'u wa ibn ibnu Safiya ita ce jaddatuhu li abihi duk yayin wannan ne ala sabilil majaz kamar yadda malamai suka faɗa kuma nayi bayani satin da ya wuce fa idza huwa yata'alla anni duk da wannan sai gashi yata'alla anni to nan ne Abdullahi wato Ibn Abbas yake faɗan abinda aka masa gashi ya kau da kai baya kula ne a cikin mulkin sa ya ta'alla anni, yanzu kamar irin yadda ƴan adawa ne za su zo ko a shugaba ko ne shugaba na ko ne jiya sai a ce ai mu an bar mu mu ba adamu da mu ba a san da mu ba mu ai an bar mu a gefe ai mu muna gefe to tunda kuna gefe in bara ku taimaka ba karku zage zage kenan kaga wannan dabi'a ce na shugabanci na mulki wannan fa sabban annabi ne almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dabi'ar dan adam ne dole sai kai hakuri da shi kawai kuma mun sha fada muna maimaitawa a karatu babu wani mutum wani shugaba guda daya da ake da garantin wai 100% zai zo yi daidai wallahi sai yayi kurakurai amma gata ne idan yayi ba daidai ba a gaya masa kar a ji tsoransa kada a kyale shi ta halakar da mutane ya bar kasa ta lalace ko ya bar jiha ta lalace ko ya bar local government ya lalace a gaya masa ta hanyar da ya dace amma kuma kada a yaƙe shi a hana shi yayi al'umma aiki saboda me mu ne za mu cutu gaba ki daya kuma su waɗanda suke da adawa da hukuma gaba ɗaya ku lura akwai wanda tsakani da Allah yake yi yana ganin ana yi ne ba daidai ba yake magana da ikhlas yake yi akwai wanda kuma bata masa aka yi shi ma sai yayi kokarin ya rama bata mai da aka yi akwai wanda kuma gani yayi ya duba ba inda zai ci kuma wannan su ne suka fi yawa wani ya ce damu ita siyasa yar bukata ce kawai mu samu da haka wanda wanda ya zo ya jawo mutane suke samu ta hanyar halal da haram to sai ka ga ana yin sa ana kaza wanda kuma ya ce shi gaskiya da gaskiya zai keke da keke to dole ita gaskiya da mun tana da wahala to sai ya gamu da damuwa wani zai zage shi wani zai hantare shi wani zai ci mutuncinsa wani kuma dan kwangila ne turo shi ake ci mutuncin wani kawai waɗanda suke cin mutuncin da rashin kirkin suna can gefe kawai su soki suke a rinka tada kura a rinka jin hayaniya sai su to ai da mun gaya mu ai da mun gaya mu to kuma koda su din ne su ma suka zo suna yin mulkin su ma sai an samu abin da za a yi musu hayaniyar a soki su shi dan adam tare yake bai cika goma ba amma dai kullun a mai da hankali akan bukatar talakawa a mai da hankali akan ya za a gina kasa a mai da hankali akan ya za a samar da zaman lafiya a kasa a mai da hankali akan ya za a taimaki gajiyayyu ya za a taimaki yara matasa masu tasowa ya za a gina musu rayuwarsu a inganta musu dan su ne nan gaba za su zo su rike kasar wannan shine abin da ake da bukata a mulki a jagoranci ba wai a kare shekaru hudun mulkin gaba ɗaya ana ta fadace da zage zage kullun ka bude gidan radio sai ka ji an zage wani shi yasa ba ma ci gaba kullun ne babu wata rana da zaka bude face sai ka ji an zage wani haka muke ta fama kuma zagin baya sa su gyara sai dai su ta yanka wata tsiyar Allah ya gyara mana halimu yace amma gashi nan ya ta'alla anni wala yuridu zalik ma'ana ya ta'alla anni wato ya kauda kai da bari na wala yuridu zalika baya su ya sanya ni cikin wato ƴan gwamnatinsa na kusa da shi la yuridu an yaj'alani min khassatihi ibnu abbas ne yake fada abdullahi ibn zubair ya kauda kai ya rabu da ni baya so ya sa ni kusa waɗanda za su taimake shi a cikin gwamnatinsa amma nayi alƙawari ne kuma saboda dangantakar da yake da shi da annabi da kusancinsa da annabi da kuma manyan mutane suke kewaye da shi ne kuma zan taimaka masa duk da haka kamar fa ana koranka ne kai kuma kana cewa za ka zo ka taimaka saboda me sahabantaka saboda me tarbiyyar da annabi ya musu alaihi salatu wassalam wanda wannan karatu gaskiya masu mulki da masu neman mulki su ya kamata wato ba ni sunan shi su fahimce shi don su samar da zama lafiya a cikin gudanarwarsu ya ce fa kultu ma kuntu azunnu anni a'ridu hadha min nafsi fayada'uhu ya ce ni ban kasance ina zaton zan ma bayyana wannan ba wannan kankan da kai ban yi zaton ma a mulkin Ibn Zubair zan sauka ƙasa in kankan da kaina in yi masa wannan abun ba, amma duk da haka bai damu da sha'ani na ba. Yace wa ma urahu yuridu khairan, ni dai ina ganin Ibn Zubair baya nufin alheri da sha'ani na. Kuka yake Ibn Abbas wa in kana labudda, yace idan ya zama ba makawa to shikenan wato ba yanda zan yi shine wa in kana labudda, mana alladhi sadara minhu la firaqa lahu minhu, yace li an yarubbani banu ammi, ina shaida muku wato ƴaƴan baffana su shugabance ni, yana nufin banu umayya, shi yafi alkhairi, mana yakunu alayya imra, su zama shiwa gabanni a kaina, wallahi shi yafi soyuwa a gare ni akan wani ba su bai shugabance ni, mana yana so ya nuna da mulkin Ibn Zubair da shugabancin Ibn Zubair, a ce Ibn Zubair shi ne shugabansa, to gwanda ƴan danginsa wanda za su damu da shi su kula da shi su yi masa adalci, wato shi ya fi masa alkhairi sama da wani ya shugabance shi, amma dai ba zai yi fada ba, ba zai kuma yake shi ba. Ina fatan ƴan uwa za mu ɗauki wannan darasi daga waɗannan bayan Allah sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aya ta gaba shine faɗin Allah wal mu'allafati qulubuhum qala mujahid yata'allafuhum bil atiyya, akwai mutane da in an samu zakka jama'a wal mu'allafati qulubuhum ana ɗaukan kyauta a basu dan a jawo hankalinsu su rike musulunci. Akwai mutanen da gwamnati ya kamata ta rinka basu dan ta matso da su jiki, idan gwamnatin musulunci ne koda ba musulmi bane, to akan ɗauki wani abu a basu dan su yi kishin musulunci, su yi sha'awar musulunci. Idan masu zakka ne to su ma ana cirewa, idan an zo rabawa ana ba da almu'allafati qulubuhum koda ba musulmi bane daman, dan me dan a jawo kansu, ta'alifuhum kenan. A wasu malamai suka ce mu'allafati qulubuhum dinnan mutane ne da suka musulunta amma suna da rarraunan niyya. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama akan samu mutane su musulunta amma niyyar ba ta da cikakken ƙarfi, kuma ga yanayi na talauci da ake ciki, ga yanayi na bukata. Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa sai ya ce idan an karɓi zakka to waɗannan mutane mu'allafati qulubuhum, masu sababbin musuluntan nan, to a ware musu wani kaso a rinka basu dan a daɗa ƙarfafansu. Kun gane hikimar? Shi ne mu'allafati qulubuhum, a ƙarfafe su, annabi ya rinka basu saboda kada zafin talauci da ciwon rabuwa da danginsu da ƴan uwansu ya sa su zo su rabu da addinin ma ga baki ɗaya. Ashe wannan yana nuna mana cewa shugaba, jagoran mutane ko na gwamnati ko na addini, yana da kyau ya rinka lura da yanayin mutanen da suke tattare da shi suke binsa. Akwai wanda ka riga ka sani 100% ko murintsi kuna tare da shi ba zai ja da baya rabu da kai ba, kuma ka yadda da imaninsa wani abun duniya bai zai sa ya rabu da kai ba. Akwai wanda kuma gaskiya a lallaba ne, wannan ba zai dau saiti ba sai an mika masa wani abu. Da yawa wallahi akwai mutanen da ana tafiya da su ne saboda ana ba su wani abu. Na'am, kar ka zarge su, dauki ka ba su, tunda Qur'ani ma ya ce a kula da irin wannan yanayi. Wal mu'allafati qulubuhum, a ɗauka a basu su ji daɗi su zo gaba-gaba a yi tafiya da su. Yanzu da idan mun zo misalin za a raba zakka, muna da mutanen da an daɗe damun su asalinsu musulmi ne, ba a da haufi ba a da damuwa a kan sha'aninsu. Akwai kuma mutanen da suke sababbin musulunta ne kuma duk ana tare da su to a fara ba wa sababbin musuluntan nan wanda basu dade da musulunta ba a dada matso da su kusa shine yafi hikima a addini akan aje a ba waɗanda tsofaffi ne da daddu ne wanda dama ana tare da su ko ba a ba su ba ma dama ana tare da su duk da cewa za a iya samun korafi za a iya samun suka wani zai ce an ba wani ba a ba wani ba amma dai wannan shine jama'a tsari na musulunci kuma ko a cikin ƴan uwanka ne ko a cikin danginka ne ka tashi yin ihsani akwai wanda zaka ga wala Allah dama dai gashi nan dai ba wani shirin kirki ake yi ba akwai yar hasada akwai dan bakin ciki duk da dai ƴan uwa ne dai na kusa ne amma akwai wanda ka san 100% ana tare kullum watakila suna amfanuwa da kai kullum to sai ka tuna da wadancan ka taimaka musu ka jawo su a tafi gaba daya mai ilimi mai karatu da ya saurari malamai idan an yi masa irin wannan a rayuwa bai taba damuwa ba ba abin da zai dame shi ransa baya baci hankalinsa baya tashi Allah ya sa mun gane ko wal mu'allafati qulubum yace qala mujahid yace ya ta'allafum bil atiyya zai jawo su saboda ba su al atiyya kyauta hal hadathana muhammad bin kasir قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بؤس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألفهم فقال رجل ما أدلت فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين هلا ما إيكو كنا وانا حديث محمد بن كثير العبد البصري daga Sufyan al-Sawri daga baban shi Sa'id ibn Masruq daga Ibn Abi Nu'aym shine Abdurrahman daga Abi Sa'id Sa'd ibn Malik al-Khudri kenan yace an aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila Annabi sallallahu alaihi wasallam bi shay wata rana an aiko da manzon Allah wani abu Ali ibn Abi Talib ne ya aiko da Annabi wannan kamar yadda yazo a wata riwaya kamar yadda yazo cikin Bukhari Aliyu ne ya aiko masa wani abu na dukiya a wata riwayar aka ce a lokacin yana Yaman kudi ya turo masa ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai Annabi ya raba shi ya raba wannan kudi tsakanin wato wasu jama'a guda hudu kala da ya raba sai ce a ta'allafuhum na ware su ne na ba su wannan kyauta su jama'a hudu kawai dan in jawo su kusa da ni shine wal mu'allafati qulubuhum wadannan jama'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware su ya ba su abun ya dan tada kura haka an dan ji ba dadi gari ya dauka Aliyu ya turo alheri Aliyu ya turo kudi ku lura fa jama'a wannan fa lokacin sahabbai ne fa mai mukamatul hariri yake cewa ka annama minan nukurati yace yana bayani akan yadda wato halittar zuciyar dan adam kamar da Allah ya zo zai halicci zuciyar mutum da kudi ya hada ya halitta kurum ba yadda za a yi dan adam kawai yana son kudi amma imani da hakuri da dogaro da Allah shi yake ba wa mutum saiti duk wanda ya zama mai kwadayi ya zama mai hankoro ya zama shi dai a bashi to wannan za a samu mushkila da damuwa da shi wallahi kula da wannan jama'a darasi ne mai kyau idan Allah ya maka ni'ima da kau da kai to zaka zauna lafiya da mutane amma in Allah ya jarrabe ka da sa'ido da neman sai an bani to babu kwanciyar hankali babu kai ba zama lafiya kuma koda da uban da ya haife ka ne amma ka zauna in an baka alhamdulillah in ba a baka ba komai Allah zai kawo maka naka to sai ka huta duk sahabbai aka ji sako ya zo to amma shi Annabi yana da kwarjinin da ba wanda ya isa tunkare shi ya ce ayi kaza babu shi sai dai a zo a zauna a masallaci ana zazzare ido ai shiru. Wata rana din sun ji labari an kawo alheri, annabi sako ya iso ko ganima ko wani abu daga cikin baitul mali daga Bahrain ne, daga Bahrain ne ya kawo dukiya. Ai ranan malam masallaci cika ya da asuba ai manzo Allah ya juya yaga masallaci ya cika makil ba makara ba, kawai sai ya fashe da dariya yace la'alla kun ji labari ne jiya da daddare ko, suka ce ai gware ku ya rasulullah lalle mun samu labari. Shi yasa kowa da wanda ma yake sallah a wani masallaci da wanda yake wata unguwa ba wai ba sa fitowa bane sallah amma suna unguwanni can yau kam sai aka hakura da sallah a masallacin unguwanni da nesa aka zo aka cika a masallacin Annabi saboda labari ya zo bajiya Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa alheri kuma sun san shi mutum ne mai kyauta, kawai in ya tashi bayarwa zai yi, mai rabo zai samu, waye zai zauna a gida bai zo ba a je a raba babu shi. Yace la'alla kun samu labari ne ko, suka ce yayi kware kware rasulullahi ba ƙarya mun samu labari. Yace to wannan dukiya da kuke ganin sa wani abu ne kore shar mai daɗi mai ɗanɗano, amma Allah tabaraka wata'ala yakan ba ku dan ya ga yaya za ku yi. Ina jiye muku tsoron runguman duniya da san duniya, dan ku duniyan nan za ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da wanda suka gabace ku. Annabi ya gaya musu wannan, ya ce zan ba ku amma ina jiye muku, ya ja musu kunne, kada duniya ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda suka gabace ku. Wallahi malam Annabi ya yi gaskiya, malam ɗanka da ka haifa idan ya nemi wani abu a wajenka in baka bashi ba, wallahi sai ya canja maka. Kuma ƙarami kai, akwai ƴan yara na ƴan ƙanana kwanan zan yi tafiya, kafin na yi tafiya wai ashe za su yi walima a makaranta, an ce in ba da kuɗin, ni ban ma je in ba da kuɗin walimar ba, to ban bayar ba, ina ta shirye shiryen zan tafi. Yaran nan suka yi tafiya makaranta duk ɗan su ya ɓaci gaba ɗaya, kuma ɗan 200 ne 300 fa. Na ce yaya aka yi, Durai a ɓace, ai walima za mu je. Da na ɗauki kuɗin na bayar, kaka ga farin ciki da suka yi, sai da suka kanka makaranta, ƴan ƙananan yara fa. To ina maganan iyayensu mata kam to haka ɗabi'ar mutane suke. Yanzu yaronka zai zo ko yana makaranta ko yana kasuwa ko yana wani abu, ya zo ima magana ya ce ai mai kaza ai mai kaza, idan ka ce ba ka da hali ko kuma ka nuna ba za ka bayar ba, wallahi in ya zo wucewa ta gabanka sai ka gano alama a fuskarsa. Haka ɗabi'ar mutane take. Ko ya ce maka to yanzu ya za a yi. To jama'a, fahimtar wannan shi ne fahimtar ɗan adam. Kawai abin da nake so na ce da ku, zaman lafiyanka da mutane ka ɗauka ka ba su kur, ɗauki ka ba ka ɗauka ka ba su, to za su ɗaga ma ƙafa. Amma in baka bayarwa akwai damuwa fa, komin imaninka, komin taɓuwarka, kuma wallahi a gidanka sai an yi maka zanga-zanga idan baka bayarwa. Kaga tsakanin matanka da ‘ya’yanka da masu aikinka da direbobinka da wayewa, in dai kai ma mai bayarwa bane, wallahi wata ran sai ka ga ɓacin rai. Amma in kana welfare kana bayarwa, to za ka ga hada haba-haba ake da kai, sai kai yau fa alhaji ya zo, yau fa akwai abubuwa, kuma ko da kaɗan ne za ka bayar. Ya kamata mu gane wannan fikihu. Haka kawai mutum ya kamata wani lokacin ya yi ihsani a gida. Kuɗi ne ka ɗauka ka bayar, menene a ciki ba wani abu bane ba. Wani abin ihsani ne, abinci ne za a siyo a yalwata wa mutane, sutura ne a ɗauka a bayar. haka rayuwar take da man ka bayar ne kai ma Allah ya baka kuma haka al'amarin yake in mutun ya kula da shi zai samu saukin rayuwa idan bai kula da shi ba to wallahi zai wahala ina tabbatar muku da wannan jiya muna hanya muna dawa mun je kasar Niger sai wasu irin suka rako mu din nan a hanya to da mun zo wucewa irin jami'an tsaro sai a ce a tsaya dun menene ina kawo kaza kaza kawo takarda ka sai wani ya wuce gaban mu yace mallam banni da su shi ya saba yana wucewa dan kasuwa ne wallahi mallam in yazo kafin ma abu na an bude mai alaji bismillah amma mu ko da yake ba a san mu ba sai ga ana neman abu sai a muna tare ne oke ha sai kai ma a zo a gaice ka sai wani a mota yake ta yace ka gane mallam sirrin wannan yana ba su ne sun san shi idan ya zo wani lokacin zai zare ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan so in ka zo wuciya komai kawai da mu ba bata lokaci wannan kuma wata hikima ce ita ma ta rayuwa wannan fa jami'in tsaro ne mai bildiga a hannunsa mai bincike ya 500,000 da zaka dauka ka bashi zai daga maka kafa akan wani abu ko da baka da gaskiya ko baka da gaskiya tunda kana bashi na buga muku misali ne akan cewa shi dan adam ya ginu akan ka bashi bari mu buga muku misali na karshe kana da rago kana da akuya kana da cinkiya kana da raƙumi in dai kana zuwa kana ba su abinci sai ka taho da abokinka ko biyu kana zuwa suna kallon ka kai din sai su fara kuka sai su fara daga kai sai su fara ina sai su yi kanka duk dukan rago duk cizon kare duk tunkurin duk fadan bijimi mai bashi abinci ma ya dukansa kun lura da wannan wannan dabba fa da aka ce bata da hankali to kai me yasa ba za ka dauki wannan darasin ba kai ma duk wanda kake bashi duk wanda kake taimakonsa to ba zai fada da kai ba kuma ba zai yake ka ba kuma wallahi sai ya ji yana son ka kaji idan kana watsa musu abu wallahi idan ka fito ko fita zaka suna bin ka kaji to me yasa dan adam zai zama stingy ka zama kana da ruwa baka bayarwa wallahi mallam akwai darussa da yawa da Allah yake nuna mana ba sai an bude hadisi ko aya ba yau da gobe ma tana nuna ina faɗin wannan ne mu yi kokari mu tarbiyantar da kanmu akan albazlu wal ata bayarwa da taimakawa kuma mutum zai yi ne mallam iya ikonsa iya gwargwadonsa ba a ce ka dauki gaba ɗaya abinda ka mallaka ka je ka bayar ba misali dan imaninka bai kai irin na Abubakar ba amma at least cikin abinda Allah ya baka dauki ka bayar ka faranta wa iyalinka ka faranta wa na kusa da kai ka faranta wa kaza kyauta tana da dadi annabi ya ce tahadu tahabu ku bayar sai ku samu soyayya me yasa suke san annabi suke kaunarsa kamar za su yi yaya saboda sun san abin duniya shi baya gabansa da ya samu bayarwa yake da haka da aka ga wannan kyauta sai ya zo ya ware al-aqra ibn habis al-hanzali dai kenan al-hanzali sun al-mujashi sai kuma uyaina ibn zaid al-fazari da kuma zaidu ta'i sannan sai ɗaya daga cikin bani na bahan da kuma alqama ibn alatha al-amiri da ɗaya daga cikin banu kilab waɗannan ƙungiyar waɗannan jama'un ya kasa su kashi hudu ya ce gashi nan ya ba su duk abin da Aliyu ya kawo daga Yaman ya ce ku ga a ta'allafuhu na yi ne don in ja hankalinsu su zauna a cikin musuluncin nan kar su ja da baya malam an yi wannan abun wani yana zaune ashe munafiki ne kawai sai ya bude baki yake cewa wannan rabon da aka yi ba adalci a ciki ana fahimta na kuwa yanzu ba na gaya muku an kawo ba ya bayar ba kun ji abin da shi ya dauka shi annabi kuma kun san waye wannan ba manzon Allah bane ba ga yau wanda yake zauna a gaban sa a majalisin sa bayan ya yi rabon ya bude baki kuma ya fada aka ji yace ba adalci a cikin wannan abu kai yanzu kana tsammanin dan Allah baka wani matsayi ko shugabanci kana tsammanin zaka kubuta da suka man zal ladhi yanju minan nasi saliman waye zai kubuta daga mutane babu annabi yayi rabo a ce bai adalci ba kwatsam sai ku gashi labari ya zo wa annabi ya ji a wata riwayar manzo Allah ya ce man ya'dil idza lam a'dil waye zai yi adalci inni muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban yi adalci ba man ya'dil idza lam a'dil waye zai adalci inni ban yi adalci ba a wata riwaya ce idan annabi idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba waye mai adalcin ka san me yasa wannan yace ba ya adalci ba saboda ba a bashi ba kaga kenan wannan yana nuna ma dabi'ar mutane idan baka bawa mutum abu ba zai iya yaga kai zage ka kuma ya bata ka amma in ka bashi ko zalunci kai ka bashi zai ce daidai kai kaga halin mu ko kaga dabi'ar mu ko san zuciya da rashin gaskiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tatsatsin wannan mutumi min dhi'i hadha yace ina shaida muku sai an samu wasu mutane ta tsatsan wannan mutumin ana ce da shi hurqus haka sunan shi hurqus yamruquna min ad-dini mutanen da za su rinka ridda cikin tsatsan sa da jikokin sa da tattaba kunnan sa za a yi su za su zo su yi ta ridda suna fita daga addini muruka sahmi min ar-ramiyya kamar yadda kibiya take fita daga abin wato jifanta abin harbinta in ka harbi dabba da kibiya fau tana iya fasa cikin wannan dabbar ta wuce in an duba kibiyar wallahi ko jini babu to a irin waɗannan mutane wanda annabi zai yi abu su ce ba daidai ba ba shi kadai ba bala'in ya shafi har jikokinsa da tattaba kunnansa zai yi ta haifan sharri ne kawai la ilaha illallah ya lal musiba kaji bala'i a kan kalla waye wannan munafiki kenan wannan yana dada nuna mana cewa jama'a duk inda ake tafiya duk inda ake aikin alheri sai an samu munafikai to akwai majalisi akwai wani wuri mai daraja sama da wurin annabi akwai to shi ma Allah ya tarbe shi munafikai kai kuma sai Allah ya kotar da kai kai da karkata da hankalinka dan kana ganin wani kuna tare da shi wani da shi kuke mu'amala wani yana dab da kai wani ana rufe kofa da shi wani ana shawara da shi kwatsam sai ka ji ya yanka maka wata tsiya baka sani ba kada ka yi mamaki da kaji kar ka yarda jininka ya hau ka ce ba komai rayuwa ce ka ce alhamdulillah ma ni da Allah ya bayyana mu alhamdulillah kaga shikenan sai ka sake sabon mai sabon lale kuma wallahi ina gaya maka malam kar ka dauka wani abu ne ba ko wallahi malam sananne ne wanda ba ka tsammani wanda ba ka taba tunani ba wallahi wani abu zai iya gindayawa in aka gaya ma abinda wani yake ma ko yake shirye yi maka ko yayi maka wato sai ka kasa bacci amma ka yi haƙuri da rayuwa ka ɗauka babu mamaki me yanzu rayuwa ba ta ishe mu darasi ba malam wani fa ɗansa aka haɗa baki da shi fa ya je fa ɗansa aka haɗa baki da shi ya gayyato masu satar mutane ya ce ku zo ku sace ubana akwai kuɗi wani fa surikinsa fa yana auren ƙanwarsa fa ya rufe kansa ya lullube kansa fa ya ɗauko bindiga suka zo suka sace mutumin nan aka koma gefe aka buga waya a ce sai an kawo miliyan kaza da bincike ya zo fa da aka zo aka yana magana ana kaza ai juye baya aka ce ka san wannan yace yace to ai aka ce to ai sune masu neman kudin wannan fa a Najeriya akai ba wai a wani wuri ba wani fa kanin matarsa ikama kanin matarsa kanin matarsa yazo ya sace dan sa ko ya hada baki da masu satar mutane aka sace dan sa karami kanin matarsa aka je aka hada baki da su kuma aka karbi miliyoyin kudi da bincike yazo sai aka ce ai ga wanda ma ikama shi yaron da aka zo an kama su su din sai ya nuna shi yace wani ne kanin matarsa to wai yau ina aminci yake wannan rayuwar ai wanda duk bai karanta ta ba zai sha mamaki shi yasa tafiya ake ana waiwaye kana yi kana dubawa kana yi kana dubawa kalli gaban ka duba kwarai kuwa yanzu za su kifar da kai wallahi sai dai ka shiga makabartar tarihi babu abin da zai taimaki dan adam da zaman lafiya a rayuwarsa irin bin Allah jama'a ya bi Allah kai zikiri ka mai da hankali da halal da haram ka bar wa Allah al'amarinka shikenan sai baka kariya amma in dai wannan rayuwar ce za ta baka mamaki kuma ba hawan jini ba wallahi sai ka mutu ma da bakin ciki dan akwai wanda bakin cikin ne yake kashe su wallahi sani ne ba a yi tsabar abubuwa ne za su takura su hade masa kunun sai bambin ya mutu kawai dare daya sai dai ku ji ana sanarwa asuba a ce wani Allah ya masa cikawa ya gaji da duniyar bala'i yayi yawa zuciyar ta fashe saboda saki-saki da lissafe-lissafe ya Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani za mu dakata ana insha Allah ta'ala ana kan hanya ne abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sati mai zuwa ran asabar babu karatu sai ran lahadi kuma du insha Allah saboda ina tafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi